Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro barkanmu da yammaci, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com, ko kuma a kasance da mu kai tsaye a Facebook Live. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sa'ida Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Usman, yau ne fa muryar Amurka ta shiga shekaru 75 da fara watsa labarai.
Kinga an garzaya ke.
To masu sauraro, a yau Laraba 1 ga watan Fabrairu shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Yau muna son mu kalli ta inda zuga ko kalaman nuna tsana ga kabila ko wasu mabiya addini zai iya shafar shugabanci na gari a siyasance.
Inda a wannan mako zamu kalla abin ta fuskar addini, a mako mai zuwa kuma in Allah ya kai mu kalla abin ta fuskar mulkin siyasa da kuma dokar kasa game da izautar rikici.
Hakuri zamu yi da juna, ko mun ki ko mun so a arewa zamu zauna da juna, ko mun ki ko mun so bamu da wurin zuwa ba arewa ba, sai dai mu yi hakuri da juna. Da musulmi da krista ya kamata mu hada kai, mu gaya ma juna gaskiya, mu jawa juna kunne, mu gaya wa juna cewa wannan abin da ke faruwa bai yi ba.
To haka zalika, za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
Kafin mu je ga amsoshin ku, bari mu ji abin da dan iya zai ce game da yadda kalaman cusa kiyayya zai iya shafin rayuwar mu.
Yau har gida dan iya ya iske ni, yace na ikar akwai abun fa da ke matukar firgitana a wannan zamani, musamman ma da game da wasu malaman kasan nan na addini waɗanda na lura sun fi mai da hankali akan wa'azin da ka iya kawo rudani a maimakon hada kawunan al'umma wanda shine ya fi amfani. Nace gaskiya ne kuma dan iya nima wannan matsala ta dame ni, saboda ka san tasirin malaman addini yakan canza wa al'umma mabiya tunani. Shi yasa idan malaman suka baiwa mabiyan su umarni, zaka ga suna ta bi sau da kafa, kuma komai muni su san ba sa gani. Wannan ne ma yasa yanzu wasu mabiyan da aka dulmiyar da su suke ta zub da jini. Dan iya yace gaskiya, to akwai bukatar mabiya su rinka tantance abin da ake tura musu a gaba, saboda na lura wasu malaman kokari kawai suke na tunkuɗe mu daga kan kyakkyawar turba. Shi yasa suke saka mana tsananin tsanar da kawunan mu suka rarraba. Dubu dai yadda tsakanin musulmi da krista a wannan kasa yau ake ta faman gaba, duk ko da yake ko marasa ilimin cikin mu sun san wannan gaba fa ba ta da riba, dan ko babu inda aka ga tashin hankali ya taba kawo ci gaba. Nace to dan iya, idan dai mabiya sun gane duk wani wa'azi da ka iya tada hankali zai iya zama daidai da guba, saboda sakamakon shi ka iya jefa mutane cikin jafa'i da hukuma, to kenan dole ne mu roki malaman dake irin wannan wa'azi su ji tsoron Allah su tuba. Idan kuma suka tandare suka ki sai mu basu da Allah, don ko sun tsira anan a ranar lahira za su gamu da azaba. Dan ya yace, to ni dai kam dama nazo gurinka ne don in fayyace maka wannan lamari dake matukar damuna, musamman kalaman da ake ta yawo da su da aka ce Pastor Suleiman ne yace a kashe fulani saboda suna yawan kawo musu barazana. Ka san irin waɗannan kalamai ne ke yawan jefa karan tsana, ko da yake dai tunuma na ji manyan malaman addinin Krista sun fita suna sukan waɗannan kalamai da suka ce za su iya tada fitina har ma na ji wasu daga cikin su na cewa addinin Krista fa jawo hankali kawai yake akan ayi zama irin na limana suna masu jaddada cewa babu wani addini da yace a dauki fansa don hakan ka iya kawo barna kuma sun ce irin waɗannan kalamai ne ma ke kashe karsashin zama da ake irin na amana a don haka dai nake ganin dan iya dole in ƙara nana ta buƙatar dake akwai na cewa idan mun samu matsala to mu kira junan mu mu zauna mu kuma baiwa kowa dama ya kawo matsalar shi don a tattauna saboda ta haka ne kawai za mu samu zaman lafiya da kowa zai yi ta murna
So mun gode sosai dan iya mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter kamar yadda muka fara gaya muku muka ce a ganinku ta ina kalaman zuga ko batanci daga mabiya addinai daban-daban musamman shugabannin su zai iya shafar shugabanci na gari a kasar mu Najeriya da sauran kasashen Afrika
Sakon farko daga Ibrahim Muhammad yace hakika ƴan siyasa suna taka rawa wajen hada rigimar addinai. Misali idan dan siyasa na Arewa yana so a zabe shi zai ce ni dan uwan ku ne zan kare addinin ku. Idan dan Kudu ne zai ce zan kare addinin ku. Kaga kenan sun raba kasar kowa bai yarda da kowa ba sai addini ya shigo ciki. Kowa ya rika ganin idan ba nasa ba kowa bai iya ba sai kabilanci ya shiga. Sai kabilanci ya shiga ayi ta rigima.
Sai Buba mai gora gashuwa yace addinin musulunci da na Krista duka abokan juna ne da za a gane a dinga hada zumunta da shawarwari kuma kada wani bangare ya musguna ma wani dan karfin mulki kamar yadda Mr Trump ya yi wa musulman Amurka a ce wai musulman Amurka sun yi gudun hijira zuwa filin jirgin sama don gudanar da aikin ibadar su ai wannan lamari bai yi tsari ba da ya bi shawara ba zai yi haka ba amma yanzu ma lokaci bai kure masa ba na ya janye kudurinsa
sai Joseph Jacob yace yau da gobe ya kamata shugabannin gidajen radio su kirkiro programs wanda addini za su zauna teburi ɗaya su tattauna don a zauna lafiya
sai Hawwa Ahmad Bajoga tace salam yau da gobe a gaskiya wannan abu yana faruwa ne ga magoya baya tare da kuma laifin shugabannin na addini saboda a wani lokaci su ne ke nuna mabiyan nasu wannan kyama sannan su kuma mabiya su kawo kai su zauna Matakar shugabannin ba su daina hakan ba to fa da wuya magoya baya su daina ya Allah ka hada kanmu babu kyamar juna
Silandi bas yace maganan gaskiya shine kowa yayi addinin sa ba tare da raina kowa ba da kuma kaga kanka kamar ranka yafi na wani muhimmanci da kiran mutane da sunan raini hakan ba zai kawo ci gaba ba har abada a Najeriya
sai dai yabo mai kudi kankiya yace a gaskiya haƙin malaman kowane addini ne su rika nuna mabiya bayan su amfanin zaman lafiya da mutunta juna
Sabi Usman Makurna yace salam yau da gobe da jibi insha dan Allah ya yarda. Hakika kalaman batanci na addine ko kabilanci zai iya shafan shugabanci ta yadda zai iya jefa mutane cikin halin rudani da kin yarda da gwamnatin kasa. Kana al'umar kasa in ba su yi hankali ba da kai zuciya ne sa to sun dinga samun tseko wajen shugabannin su.
Sai Rulwani Sa'idu Gayari yace hakika yau da gobe kalaman zuga da batanci kalamai ne dake hada wani da wani ko wasu al'umma da wasu har ma wani lokaci ya shafi addini to ni a gani na duk wannan bai da wani tasiri ga shafar shugabanci na gari matukar ana saka bincike ga duk wani lamari ko wani da ya shafi addini ko shugabanci na gari daga karshe nake kira ga ƴan uwa na maza da mata musulmai da krista da mu daina dauka da yada maganar jita-jita domin kaucewa daga fadawa cikin rikice-rikice da rashin fahimtar junan mu
sai Bashir Kabir yace zagi da batanci daga mabiya addine ka iya yin tasiri ne idan shugaba ya ware wasu ya bar wasu ya kamata a mayar da su ƴan ƙasa su duka
sai Abdulrashid Jolan Musa Gwadabawa yace salam yau da gobe a gaskiya wannan abin da zaku tattauna abu ne wanda yazo daidai da lokaci ganin yadda mabiya addini daban-daban ke ingizawa shugabannin su hakan ko yake haifar da fadace-fadace a cikin al'umma baki daya
sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @bellaishiyaku3 yace hakika yau da gobe zuga da ko batanci zai iya bata shugabanci har ma da zaman lafiyar kasa baki daya
sai Asadik Belal yace yau da gobe kalaman zuga ko batanci ba shugabanni kawai yake shafa ba har mu ma ina shafan mu da fatan za a gaggauta magance wannan matsala
sai @kwanjamawa yace tabbas kalaman zuga ko zagi na jawo tashin hankali tsakanin mabiya addini a birane da kauyuka
sai daga karshe @muhammad kaura01 yace wannan kusan shine ke kassara shugabanci na gari a kasashen mu inda da zaran ba dan kabila ko addinin mutum ke mulki ba sai batanci
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni
Sai muna godiya sosai kan da sakonni Maryam Kinzi a cikin masu sakonni na ji hankali na kai kan wani da yake cewa ya kamata gidajen radioyi su fito da shirye-shiryen da zai dinga tara malaman addinai suna tattaunawa da juna don fahimtar juna shine nake son in ce musu to ai mu murya Amurka an dade da wannan domin kuwa akwai shirin mu tattauna na Ibrahim Ka Almasi Garba wanda yake jin ta bakin dattawan Arewa sai kuma shirin Jummai Ali na Tsintsiya wanda Maushe ta ce ma daurin ki wanda su ma ta kan tara malamai da mutanen gari mabiya addinai daban-daban wurin tattauna matsalolin loli irin wayannan saboda haka sai a ci gaba da dakon mu kawai
to wakiliyar mu Madina Dauda ta aika mana da wani rahoto a makon da ya gabata game da yadda wata kungiyar kristoci ta ƴan siyasa suka koka game da kalaman zuga jama'a daga wasu malaman addini
shugaban kungiyar Captain E Amoga wakilin Tangale yace harkar zamantakewa a kasar za ta shiga halin haula'i idan har gwamnatin tarayya bata dauki matakin hana yin munanan kalamai da ka iya tunzura al'umma ba inda ya kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya hanzarta magance al'amarin
lokaci ya zo wanda mu a arewa mu hadu mu san cewa da krista da musulmai mu zanna lafiya idan arewa ta zanna lafiya hakika najeriya ta zanna lafiya yawan mu ne she ya bamu muka samu prime minister na farko da mun gode ma shugaban kasa yanda ya fahimci wannan bari ya dan matakin da zai nuna rashin bambanci rokon da muke idan muna son kanmu da ayyan mu mu hade mu zanna tare gaba zai kai mu
ita ma wata jigo a kungiyar kuma mai hulɗa da mata a jihar Plateau madam Christy dan Fulani Sunkur ta tofa albarkacin bakinta akan batun hadin kan kasa inda take cewa
Hakuri za mu yi da juna, ko mun ki ko mun so a arewa za mu zauna da juna, ko mun ki ko mun so ba mu da wurin zuwa in ba arewa ba, sai dai mu yi hakuri da juna. Da musulmai, da krista, ya kamata mu haɗa kai, mu gaya ma juna gaskiya, mu jawa juna kunne, mu gaya wa juna cewa wannan abin da ke faruwa bai yi ba. Allah ne ya yi mutum, Allah ne kuma yake da ikon ɗaukar ransa. Ba mutum zai fita wani rana ya doki ran dan wanshi ba muna son zaman lafiya a Najeriya shugaban kasa yana kokari ya kawo da Boko Haram sai wasu kuma suna fidda kai a wani gefe shi yasa mun fito yanzu mu ce ba mu ji dadi ba da wayannan abubuwan da ke faruwa musamman Saudan Kaduna in kun duba za ku ga cewa Bafulatani zai shiga daji da sanda yake Baya yawo da bindiga muna son mu san inda AK-47 din nan suke fitowa aninawa bayani na kenan don mu mata musamman da yara mu ne muke wahala kuma muna so ne ayi gyara shi yasa muka fito muka yi maganan nan
kungiyar tace tana karkata akalarta wajen taimakawa shugaba Buhari inda suke tunkarin al'ummar su da jawabai masu daɗi na jan hankali saboda arewaci ta ci gaba da zama daya al'umma daya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Na zo a bi radio, nai waka na zo gagan maho, nai waka na gargaɗe yan ginara min mugunta.
Ko gargaɗe mai ginara min mugunta.
Kan ku kukewa ko duniyan nan, kan ku kukewa ko can kiyama, muddin kuna ginara min mugunta.
Ko gargaɗe mai ginara min mugunta.
In kowa ke ginara min mugunta. Ya tafi daga nan sananin nan ya tafi a ce yanar Allah kuwa ki gina lamin mugunta
mo gargaɗe mai gina lamin mugunta
mene ya haira ita haira masu mugunta ku ita mugunta Allah shi ne ke sa kai ya ku gargaɗe mai gina lamin mugunta
mo gargaɗe mai gina lamin mugunta
mai falwa mai kyau kyakkyawa mai zuciya mai kyau kyakkyawa shi ne keniya alheri kowa ke gina lamin mugunta wannan bai da kwakwalwa mai kyau ku gargaɗe mai gina lamin mugunta
ku gargaɗe mai gina lamin mugunta
kowa ke gina lamin mugunta cutar dan uwanka ba ta da kyau wannan bai da kwakwalwa mai kyau kowa ke gina lamin mugunta
Ko gargaɗe mai gina ra.
Allah ya ji kan Alhaji Dr. Mamman Sha ta
kasance. Amin. Ai wannan
kin ce classic shine ce wakar Dr. Tako.
Duk wannan cece ku ce ya biyo bayan wasu malaman addini da ke tunzura mabiyan su da cewa su yaki wani bangare ko kabila da sunan kare kai.
Haka yake to yanzu haka muna tare kai tsaye da Imam ko kuma in ce limamin masallacin Sultan Road dake Kaduna a Najeriya wato Usman Ibrahim Musa. Sai kuma Pastor Aliyu daga yanzu inda kake tana jihar Zamfara ne aiko?
Eh.
Yawo wato daga Zamfara kenan a Najeriya. To wannan magana ta maganar cece ku ce akan yadda wasu malaman addini domin kowane bangare idan zamu kalli gaskiya shine kowa yana yin nasa irin waɗannan kalaman. Da farko bari mu fara ce muku barkan ku da shigowa shirin yau da gobe.
Yawa.
Mune muku barka da zuwa.
Sannu.
Yawo Malam Usman kana jin mu?
Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. To zan jefa wannan tambayar gaba ɗayan ku kowa yana iya fara amsa ta. Idan muka kalli shekaru aru-aru baya, kamar misali a ce tun daga kakanni na ɗaya na biyu na uku, sai an yi da gaske a samu mutum kakan shi na uku yana da addini misali. To ya aka kuma addini sai ya zama mana matsala ta cewa mu tare nan mu caki can wancan ya zagi wancan. Maimakon ya zama mana wata mahaɗa ta maslaha da za mu samu fahimtar juna. Hello?
Na'am.
Yawa, kowannen ku na iya ansa bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم
السلام
amana Usmanu ina muku ainihin jinjinawa da kuma muku addu'a Allah ya kara muku basira bisa ga waɗannan tunani da kuke yi a zabo irin waɗannan tarusa da suka damu jama'a kwarai da gaske muna fatan Allah ya taimaka
mun gode sosai yawa to kamar yadda na tambaya cewa addini an yi shi domin ya daidaita sahun mutane ya samu akan hanya ya hada kawunan mu da sauransu koda ba addinan mu ɗaya ba kuwa kowa nashi zai kai shi kan turba ta gari wanda kamar yadda nace dukkanin mu zaka ga da wuya kaga kakannin mu na uku suna da ma addinin amma daga baya muka zo mu muka same shi maimakon ya samu a turba sai yake neman ya watsa kan mu me zaka ce da farko
Na'am na farko alhamdulillah gaskiya akwai karancin sanin wato ilimi na sanin zamantakewa na sanin bangarorin addinan guda biyu kuma rashin sanin mahimmancin addinan guda biyu yau da ni na san addini na yake kar in taba wancan addini to da ni ma zan gane cewa an yi haka ne don kan wancan addini ya taba addini na shi yasa waɗanda suka gabace mu sai suka rike addinin hannu biyu-biyu suka yi zamantakewa su lafiya kamar da kai magana inda za mu koma baya mu duba kakanninmu za mu iske wani wuta yake bautawa wani ruwa yake bautawa wani yana da dodon shi da yake bauta masa amma bisa ga ikon Allah sai addini ya zo ya tsaftace mu ya gyara mu kuma bangarori waɗanda ba musulmi ba kuma a wancan lokacin haka suke zaune sai ga kuma wani addini ya zo ya gyara su an zama kowa yana da addinin da yake cewa shi addini yake yi to waɗannan addinai guda biyu babu wani addini da ya nuna ka taɓa wani ba wani addini da ya nuna kai suka ga wani addini farko ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana ud'u ila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana in zakai kira zakai wa'azi to kai wa'azi kai kira da hikima ma'ana ka sa wisdom a cikin kiran da kake yi ka gane suwa kake kira ka gane addinin nan fa da kake kira kana son kowa ne yazo kuma kana buƙatar kowane kabila ne yazo ba wai sai Hausawa ba ko Fulani ba ko a'a addinin kana kiran kowa ne yazo kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka yi irin wannan kira kowa ya kira shi don ya karɓa wannan kira ashe in kana son ka kira mutum da hikima za ka kira shi babu zagin wancan addini da yake ciki ko da Allah ne da kansa yake ce mana kar ku zagi allolinsu da suke bautawa idan kuka zage allolin su da suke bauta za su zage Allah ku ba sai kage bai kamata ku malami ya shiga masallaci yana jawo husuma yana cewa al'umma sa mu dauki makami mai yaki ko Yoruba ko mai yaki Nufawa ko mai yaki Inyamurai to in kai da kake so ka jawo su ya za ka yi umarni kuma ka ce a yake su misali zan ba mu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi makwabtaka da wanda ba musulmi ba ba yahudi ne amma ya dinga nuna masa kyawawan dabi'o'in sa har wannan bawon Allah yakan zuba bola a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuba cuta a cikin gidansa sai Annabi yake ku kwashi a aji haka ya dauki lokaci yana yi rannan sai ya wayi gari bai ga da ta an zubo ba aka sace wayewar gari sai ke kai makwabci na fa ina jin ya tashi ko bai da lafiya bari in je in duba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya duba shi yake mishi kwana biyu ne naga ban ga abin da ka saba yi min ba shi yasa nazo in duba ka ashe baka da lafiya ne yace ah Muhammad yanzu duk da irin cutar wanda nake maka kai kana kusanta da ni kuma kana kulawa da ni sai dole in kula da kai a matsayina na makwabci to don haka na kewayo da ni da iyali na mu ga lafiyarka daga nan wannan bawon Allah ya karbi musulunci ashe Annabi da yana zage mu guda ta ne ko yana da awa mara kyau
ko da babola a watsa baida ta
wannan misali ne na biyu ga misali na biyu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafukai tare da shi amma bai yi umarni a yake su a kakkashe su ba yake to in na yake su na kashe su za a ce ni da nake kira ga al'umma ta can ina kashewa waye ne ne zai karbi wannan addini nawa to ashe kenan in kana so a karbi addinin ka ba za ka nuna wata kabila ba yau a cikin akwai kabilu a cikin Fulani a Fulani a cikin Kristanci akwai Hausawa akwai Inyamurai akwai abin nan kowace kabila haka a Musulunci ma akwai in kace a yaki waɗannan mutane to kenan al'ummarka a cikin su akwai wani sirikin shi ne kace a kashe shi kaga babu hikima a cikin wannan kira na
to Malam Usman yau muna ganewa bari mu koma wurin shi Pastor Aliyu Maimai Pastor kana tare da mu ko yawa to bari in bada mai da tambaya zuwa gare ka misalin duk wannan cece kuce ta taso ne sakamakon wani bayani ko kuma wani abuwa da aka dinga yadawa a kafar sadarwa daban-daban na cewa akwai Apostle Suleiman Johnson wanda shugabani ne Kristoci na kuma yana da coci a bangaren sa to amma sai gashi yayi magana cewa a kashe wasu bangare saboda kare kai ne da sunan kare kai amma shi yace dan da aka gayyace shi abin da yace kenan da sunan kare kai da farko a matsayin ka na shugaba ne wani bangare kai ma na Kristoci me zaka ce akan wannan magana dai
alhamdulillah sannan mu da warhaka
yawa
ina mai farin cikin yadda har ubangiji Allah da kansa ya sanya ku kuma kuna da tunani irin wannan domin yaki da ta'addanci
mun gode
to ranke dai abinda nake so mu iya fahimta akwai masu bin addini akwai masu addini
to
kana jina
ina jinka
to duk masu bin addini aikin su shine su cimma burin su ba su cimma burin abin da Allah ya ce ba saboda haka su masu dini na addini amma ba masu addini ne na ainihi ba to idan har ka ji wani wanda zai zo ya shi da tankin kansa ya zo ya ce wai ai a kashe wannan domin a samu kariya ai wannan ba mai addini bane mai bin addini Yesu almasihu da kansa sai ya ce mu zama masu kauna juna kada ma an cuce ka ma kada ka rama mugunta da mugunta amma bari ka rama da alheri idan makiyin ka ma yana jin yunwa ka bashi abinci in yana jin kishirwa ka shayar da shi idan yana da bukata ka taimake shi ka ilin nan ai littafi mai tsarki duk mai addini na Allah da addini Christianity addini musulunci addinai ne waɗanda suna yaki domin ta'addanci amma duk wanda kazo kaje ya ce maka wai a yaki wannan a kashe wannan to ka tabbata da cewa shi fa mai bin addini amma ba mai addini ba
to yanzu
misali
ya wannan jinka
idan ne zan zo an ce kaje ka kashe wannan wa za ka yi wa wasiya Allah ya ba mu wasiya da mu je mu yi musu wa'azi mu jawo su daga halaka mu rayar da su kazo ka ce a kashe su ina kaunar Allah take a cikin ka sannan idan yau ka zo ka ci a fito wannan ko aje ayiwa wannan wani abu munan wani abu ina kaunar Allah gare ka to Allah da kansa shi da ya nuna mana sai ya ce kada mu kai wanda ma yi kisan kai da takobi tanya takobi za a kashe shi amma a maimako haka littafi mai tsarki ya nuna mana ya ce bari mu zama da kaunar juna kamar yadda Allah ya kaunaci duniya da dalilin kaunar da Allah ya yi wa duniya har yau Allah ya yi ya kace wannan domin ya sirkunta duniya domin kada mutane su ci gaba da ainihin irin mummunan al'amari wanda yake bai dace ba to addinin kristiyanci addini ne wanda yana nuna mana da cewa bari mu zama masu kauna memakon ci sabar mu zama masu rayuwa memakon mu la'anta bari mu zama masu sa albarka to duk wani wanda kaje ya ci ayi kisa bai san Allah ba na farko kenan duk wani wanda kaje ya ci a'a kaje ka rama ma mugunta da mugunta to ina ga ina tabbatar maka da cewa ba magana Allah yake koya ba kuma ba magana Allah ba ta goyi ba irin wayenan ba
to
kuran kai shin mu duba anan gudanar
to Pastor Aliyu
maka sai ka kashe wannan ka kashe wannan yau Allah ya riga ya kawo mu zamani inda akwai cudanya ni a matsayina na Kirista ina da ƴan uwa wanda suke musulmi ne Allah ya bada zuriya sun hayayyafa mu ma mun hayayyafa sai ka zo sai ka ci koke to yanzu bari mu je a kashe wannan abubuwa kaga ka kashe zuriyar ka to sannan ina kaunar Allah take kenan to anan gudanar abinda ni nake tabbatarwa addinin Christianity bai goyi bayan mu je mu ci adanci ba bai goyi bayan mu je mu kisa ba amma abinda addini Christianity yake nuna mana kowane lokaci a coci mu a gidajen mu ni yaki domin ta adanci wanda muka ga wanda ta adane mu nuna mishi ga abinda shari'a Allah take idan kuma yaki to ya san da cewa ga abinda hukuncin shari'a Allah take akan wanda yake san kai akan wanda ma shi ne kansa yake zama mai kintan uwarsa to na ga duk wanda ka je na cewa ayi irin wa'annan san zuciyarsa ne mai bin addini ne ba mai addini ba
to Pastor Aliyu
addini ne zaman lafiya wanda na kauna juna ba nake san kai ba
to Pastor
ga maruna
tambaya da Allah ina son in sani menene addinin Christianity ya shimfida game da haƙoƙin makwabtaka yadda zamu zauna da junanmu
addinin Christianity
makwabtaka da
haƙoƙin
addinin Christianity haƙi na makwabtaka wanda ya tabbata duk makwabcinka dan uwanka ne na kudda ku ka kyautata mishi ka taimake shi in akwai damuwa in kana da magance da maganin da zaka mai na damuwa kai mishi kuma babu abu abinda ma a hakin makwabta ka addinin Kristiyanci yace kayi mishi addu'a domin Allah ya dauke mishi wannan larura in akwai abinda zai cuce shi kayi yaki domin ka gani da cewa ka kare mutuncinsa maimakon ka taimaka domin a halaka da rayuwarsa addinin Kristiyanci ya nuna zaman lafiya tsakanin juna makwabci da makwabci taimako tsakanin makwabci da makwabci agaji da addu'ar alheri ba na mugunta ba to addinin Kristiyanci ya nuna mana da cewa bari mu zama masu kaunar makwabtanmu kamar yadda muke kaunar kanmu duk wanda yake kaunar makwabcinsa yana kaunar Allah ne wanda kuma bai kaunar makwabcinsa addinin Kristiyanci ya nuna da cewa shi bai san Allah ba
to yanzu a Pastor
duk wanda bai san Allah ba zai iya aikata duk abubuwan da yake mumuna na shaitan
to yanzu bari in tambaye ka a Pastor kafin in je kan Allah rama Usman yawan amma tambayar saboda lokaci ba mu da abin da ya wuce minti 2 a cikin kila 'yan dakikoki ko kasa da ta minti 1 ni yanzu misali ina da littafi na Qur'ani a gida ina da na Bible hannu Hausa ina karanta kowanne saboda in gane kowanne ina ya dosa shin yana da kyau kenan misali a ce a makarantunmu gwamnati ce wani abu da zai zama yana koyar da duka guda biyu a duka wannan ya shiga na wannan wannan ya shiga na wannan me zaka ce akan wannan a takaice
ai wani abu ne mai kyau idan yau gwamnati za ta iya yarda ta dauki wannan mataki ne wanda za a iya koyar da ƴaƴanmu domin a yi yaki da ta'addanci gane da cewa ga abinda Allah yake Bible ma ga abinda Allah yake Qur'ani ma ga abinda Allah yake a cikin littafin Al-Qur'ani kaga wannan zai taimaki ƴaƴanmu maimakon tabarbarewa a cikin mummunan koyarwa wanda sun iya samun kansu wannan zai iya taimaka domin ƴaƴanmu su samu koyarwa maganar
to bari in je kan Malam Usman yawa nagode sosai bari in je kan Malam Usman saboda lokaci Malam Usman ka ji maganar da nayi wannan ƴaƴanku za da ƴaƴansu da ƴaƴanmu duka za su iya haduwa su karanci duka littattafan nan biyu domin a samu fahimtar juna kila nan gaba generation dinmu ko in ce jiru'anmu masu zuwa su yanda maganin wannan abu
ni kwarai shi sai ake karanta comparative study a Malam Usmanu saboda kowa ya sani addinin kowa don ya tsare haƙƙin kowa kuma duk wanda ka ga shi da masallaci ko coci yana faɗin ra'ayinsa ba kamar yadda shi Pastor yayi magana ba yana nufin kare ainihin addininsa ba ne yana amfani da shi ne don neman cin abinci kawai ba addini yake ba san zuciya ce dan sau da yawa yanzu akwai ba a sai da kuma fasoci wanda sun yi ne don su ci abinci da wannan abin don haka abin da magoya bayan su suke so shi suke koyarwa a kansa ba abin da shi Allah ya yi umarni ba ko addinin nasu da ya umarni ba ne
to mun gode sosai Usmanu Shehu da kuma Pastor Aliyu Maimai a nan za mu dakata kan da ku sai kuma wani lokacin za mu dasa daga inda muka tsaya amma za mu kamar yadda na ce za mu koma ta ɓangaren maganar me gwamnati take yi akai ko kuma me shari'ar kasa ta ce a game da irin wayannan bayanai na tsana koya Maryam da Safina
haka ne haka ne kuma ato masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafukan mu na VOA Hausa dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
a madadin
Maryam Bashir Bagaji
da Safina ta Sada Sodangi
daga nan muryar Amurka da Maryam tace muku mun yi shekara 75 da kafuwa sashen Hausa kuma sai mu ce tun January ya shekara
38
sai mu ce a madadin Julius Gresham da ta hada mana sauti da Basco Valerie da ma Saida Hamdin Jarmai ya hada mu da ku a Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya
wasanni na motsa jike dinkin su fita share ba